This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan safiya da kuma cikakkun labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce jami'an Amurka suna tuntubar juna da 'yan tawayen Siriya da suka jagoranci hamɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad, amma Amurka da sauran kasashe suka ayyana su a zaman kungiyar ta'addanci ta kasashen waje. Blinken shi ne jami'in Amurka na farko da ya tabbatar da dangantaka tsakanin gwamnatin Biden da kungiyar ta Hayat Tahrir al-Sham, ko kuma HTS a takaice. Kungiyar ta hamɓarar da al-Assad daga mulki a ƙarshen makon da ya gabata. Blinken ya kai ziyara a ƙasar Jordan don gudanar da tarukan tattaunawa a ranar Asabar. Bai ba da cikakkun bayanai kan alaƙa da kungiyar ba, amma ya ce tana da muhimmanci ga Amurka wajen isar da saƙonni ga kungiyar game da yadda take gudanar da ayyukanta da kuma yadda take shirin tafiyar da harkokin mulki a lokacin kafa gwamnati. Gidan talabijin na ABC News ya amince da ba da kuɗi $15 million ga ɗakin karatu na zababben shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ta fadar shugaban ƙasa, domin sasanta wata shari'a kan kalaman da George Stephanopoulos ya yi a talabijin da suka shafi ƙarar damuwar lafiya Agent Carol ta shigar kan Trump, kamar yadda wata takardar bayanin kotu ta bayyana a jiya Asabar. Ƙarar wadda aka shigar a ranar 19 ga watan Maris a kotun gunduma ta Amurka da ke kudancin Florida ta zargi Stephanopoulos da yin waɗannan kalamai da mummunar manufa da kaucewa gaskiya. Sanarwar ta ce an yaɗa kalaman ga wasu ɓangarori na daban kuma an yi ta sake maimaita su. Mai magana da yawon gidan talabijin ɗin na ABC News ya faɗa wata sanarwa cewa, mun yi farin ciki da cewa ɓangarorin sun cimma yarjejeniya don yin watsi da ƙara kan sharuɗin da aka gindaya a kotu. Ƙarar ta ambato wata hira da aka yi da 'yar majalisar wakilan Amurka Nancy Mace a ranar 10 ga watan Maris. Yar jam'iyyar Republican wacce ta yi magana a bainar jama'a game da fyaɗe da aka yi mata tana matashiya. A yayin tattaunawar, Stephanopoulos ya ce an same Trump da laifin fyaɗe, kuma ya tambaye ta yadda za ta amince ta goyi bayan ɗan takarar. Daga cikin tanade-tanade don sasantawar, ya zuwa yau Lahadi, tilas ABC News za ta wallafa wata sanarwa a ƙasan bayanan da aka wallafa a ranar 10 ga watan Maris da suka biyo bayan tattaunawar. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A hukumance, yau Lahadi kasar Birtaniya ta zama memba ta 12 ta yarjejeniyar kasuwanci tsakanin kasashen yankin tekun Pacific da ta hada da kasashen Japan da Australia da Canada, yayin da take kokarin kara zurfafa hulɗar da take tsakaninta da yankin tare da kulla hulɗar kasuwancin ta a duniya bayan ficewarta daga kungiyar tarayyar Turai. Birtaniya ta bayyana a bara cewa za ta shiga cikin wannan babbar yarjejeniyar ciniki tun bayan ficewarta daga tarayyar Turai. Shigar Birtaniya na nufin cewa daga yau Lahadi za ta iya amfani da dokokin kasuwanci na yarjejeniyar da rage haraji tare da kasashe 8 daga cikin membobin kasashe 11, wato Brunei da Chile da Japan da Malaysia da New Zealand da Peru da Singapore da kuma Vietnam. Yarjejeniyar za ta fara aiki da kasar Australia a ranar 24 ga watan Disamba, kuma za ta yi aiki tare da membobi biyu na ƙarshe, wato Canada da Mexico, kwanaki 60 bayan sun amince da ita. Yarjejeniyar ita ce ƙawancen kasuwanci na farko da Birtaniya za ta yi da Malaysia da Brunei, amma yayin da dama take da yarjejeniya da sauran ƙasashe, tanade-tanaden wannan sabuwar yarjejeniyar za ta daɗa kawo ci gaba, musamman ma wajen baiwa kamfanoni zaɓi kan yadda za su yi amfani da tanade-tanaden dokokin asali. Rundunar sojin ƙasar Congo ta bayyana cewa faɗan da ake gwabzawa tsakanin sojojin ƙasar da ƙungiyar 'yan tawayen M23 ya yi ƙamari a gabashin ƙasar ta Congo a cikin 'yan kwanakin nan gabanin tattaunawar zaman lafiya da ake sa ran za a yi a yau Lahadi. A cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar Juma'a, rundunar sojin Congo ta zargi yan tawayen na M23 da kashe fararen hula 12 a farkon makon nan a kauyukan yankin Lubero dake lardin North Kivu a gabashin kasar. Wani mai magana da yawun kungiyar ta yan tawayen ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa kungiyar ta musanta zargin, yana mai bayyana zargin a matsayin propaganda daga gwamnatin Congo. Kungiyar yan tawayen M23 na daya daga cikin kungiyoyin masu dauke da makamai kimanin 100 dake fafutukar neman mafaka a gabashin Congo mai arzikin ma'adinai dake kan iyaka da kasar Rwanda a wani rikicin da ya haifar da daya daga cikin manyan matsalolin jin kai a duniya. Sama da mutane miliyan 7 ne suka rasa matsugunan su. Kasar Congo da Majalisar Dinkin Duniya sun zargi Rwanda da marawa kungiyar yan tawayen baya. Rwanda ta musanta wannan ikirarin, amma a watan Fabrairu ta amince cewa tana da sojoji da tsarin makamai a gabashin Congo domin kiyaye tsaronta. Zafafar wannan fadan na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban kasar Congo Felix Tshisekedi da na Rwanda Paul Kagame za su gana a yau Lahadi a kasar Angola wadda ke gudana tsakani a rikicin.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu sauraro sallama a gare ku tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Halima Abdulrauf ce ke muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo cin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Madalla a cikin shirin na wannan lokaci zamu duba batun mafita ga yadda zamba ta yanar gizo ke zubar da kima da darajar wasu matasan Najeriya a idan duniya. A cikin makonnin baya-bayan nan ne shugaban EFCC Ola Olukayede yayi wa matasan Najeriya gargadi akan illolin da ke tattare da aikata laifin damfara ta yanar gizo. Yana mai cewa kamata yayi matasan su rungumi dabi'u da za su dawo musu da kima da daraja a idan duniya sabanin aikata barna da ake takallansa da shi. Farko za mu so mu ji ina matsalar take daga bakin jagorar sashen wayar da kan jama'a na EFCC Aisha Muhammad.
Dalilan da ke sa matasan mu suke shiga wannan harkan da suke engaging in cyber crime, za mu iya cewa gaskiya na daya iyaye ba sa kula da ƴaƴansu. Muna wani zamani ne da yara kaman suna yin duk abin da suka ga dama, even though mun san cewa akwai too much information kuma kin gane a space da abubuwa, amma iyaye ba sa kula da ƴaƴansu shine number 1. Kin ga yara za su je su samu abu su zo da shi gida, iyaye ba za su tambaye su daga ina ka samu ba, me kai ka samu wannan, halal ne ko haram, duka ba a tambaya yanzu. Kuma sai ma har a dinga praising inka for having that. Sannan kin ga hura kunnan abokai peer pressure yana affecting yara sosai. The major one san arziki da wuri ko ta yaya ba su damu ba, su dai kawai su yi arziki. So waɗannan abubuwan uku zan iya cewa su ne manyan abubuwan da suke kwasan wannan matsalar na cyber crime. In iyaye za su riƙa kula da ƴaƴansu suna sa extra effort su san me ƴaƴansu suke yi, yara suna da waya suna da internet a gida, su san me suke yi, su san waye abokan ƴaƴansu, sannan su riƙa guiding ɗinsu ba wai kawai ka bar ƴaƴanka da yanda suke ba. To it would have gone a long way gaskiya su taimaka da duk yawanci in kika ga abubuwan da ake fama da shi na societal vices, gaskiya zaki ga negligence ne daga gida. So ba wanda yake son yayi aiki inda za su riƙa karɓa albashin 10,000 ko 5,000, ba su son su yi kasuwanci nasu na kai. Major cost ɗin wannan abin na cyber crime.
Sai dai wasu iyaye da masu sharhi sun ce ba rashin tarbiyya kawai ne musabbabin matsalar ba.
Assalamu alaikum, sunana Abubakar Muhammad Abujega. To abubuwan suna da yawa gaskiya. Idan su EFCC sun ce rashin tarbiyya ne daga iyaye, to ta wani bangaren za a ga lallai akwai iyaye wanda su suke da sakaci. Sakaci in the sense that na farko ba sa sa ma ƴaƴa tsoron Allah, na biyu ba sa jawo su a jiki. Jawo su a jiki sai zai sa yaran su dinga faɗa musu abubuwan da suke ciki. Ya Allah in sun gan su suna yin wani hanya wanda ba shi da kyau, su dawo da su kan hanya. An ce ceton yana ɗanye ake tankwara shi. Za ki duba ki sai kuma yanzu zamani ya zo da tarbiyan kana yin shi ana warware shi idan ba yara sun fita sun je wajen abokan su suna nuna musu hanyar banza suna warware tarbiyan da kai musu a cikin gida ko kuma wayan hannu da muke barin ma yara mu ce wai dan assignment kuma mu ba ma sa ido a shi ta wannan ma yara sukan ga abubuwa da yake lalata su sai dai wanda za kai kokarin yi shine na farko ku sa ma yara tsoron Allah ka nuna musu abin da yake da kyau da abin da bai da kyau sai ka bi su da addu'a saboda duk abin ba a hannunka yake ba eh an ce Allah ya baka ya'ya ne domin kiwo ne a wurin ka to kai iyakan kokarin ka amma sai ka bi su da addu'a saboda abin gaskiya lalacewa ne ta yi yawa kuma ni ina ganin ta hanyoyin da za a bi kenan kawai dan ganin cewa an rage wannan abin dan kawo karshen shi gaskiya abu ne mai wahala saboda digital era da aka shiga na wayoyin hannu da internet da yawanci mun tashi ba mu san duk irin wayannan abubuwan ba sai yanzu ne yara suka shiga wasu suna so su yi kudi da wurwuri ta wannan san kwadayin abin duniya da yakan shiga duk wani hanya da zai bi ya ga cewa ya samu abin duniya Allah ubangiji ya shirya mana zuri'a shirin addinin musulunci Allah kuma ya bamu ikon ciwon abin da ya bamu
sunana ambassador Halima Zubair Abdulhamid Ambassa abin da na lura da irin wannan matsala da ake samu da matasa da suke son yin kudi da sauri shine kusan zance ya dangana da tarbiyya an ce dashi tun yana danyensa fike iya lankwasa shi yanayin yanzu matasa da iyaye wasu ba sa zama kusa da ƴaƴansu balle in suna tasowa suna irin shekarun daga 10 dama zuwa shekara 17 zuwa 8 shine shekarun matasa mai hatsari to zake ga anan ne zake iya lankwasa yaron kike bashi tarbiyyar da ya kamata wato abin da ka zaba yi a rayuwa wato sana'a ko aiki ko karatu kike ga idan ba kin tsaya tsayin daka ba sai kiga sun dau wani layi ai kina tare da danki matashi zaki kula da irin abubuwan da ya fi sha'awa idan ya fi sha'awan ya ga mutane da manyan motoci sai ki kokarin ki katse shi a irin wannan tunanin da wuri saboda duk shi yake jawowa sai kiga matasan mu sun tashi sun shiga abin yin kuɗi marasa tsafta a yanan gizo banda wannan tarbiya ki san kuma irin hanyar da zaki fara sa shi akan layin tunanin to in ya girma zai shiga jami'a wani irin sana'a zai sai a sa shi a wannan layin kuma kike sakan masa in makaranta ya je dawo ki sa shi a lesson ko kuma ki kai shi masana'ar da yake sha'awa ya dinga musu intern me koyo kenan ana horan sa akai to duk irin wa'annan wasu ƴan hanyoyi ne zai daukewa danki matashi hankali akan irin wannan yin kuɗi da sauri
na amma na ma shin kina da ƙarin bayani akan matakan yaki da wannan ɗabi'ar
abin da nake gani yana da muhimmanci shine ka sa ido akan irin abokanan da yara suke da su zai zama a makaranta ne ko kuma har a kowane mu'amala ne ko gidan bal da suke zuwa saboda shi sa ido yana sa ka gane abubuwa da yawa ka dinga musu irin binciken nan na surprise ko a ɗakin su ko haka dai a yanayin irin ko cikin abokanan su ko wani abin da suke ajiya suke tara insha Allah zaka fahimci cewa to ga inda danka ya fuskanta so shi sa ido akan yaro matashi yana da fa'ida musamman a wannan zamani da a ɗaki akan waya iPad kan computer za su iya jawo wata illa da zai ja musu wata babbar asara Allah ya kare mu ya ba mu ikon iya tarbiyyar da yaran mu a tafarkin gaskiya
to masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka yanzu lokaci yayi da zamu saki sada ku da jagorar sashen wayar da kan jama'a na EFCC malama Aisha ganin irin bayanan da muka ji daga bakin iyaye shin akwai shirye-shiryen da kuke don wayar da kan matasa akan illolin damfara ta yanar gizo din
muna da programs kala-kala muna da su TV programs muna da programs a radio EFCC kanta ma tana da gidan radio 97.3 FM inda muna wayar da kan mutane muna yin programs kala-kala da zai taimaka mutane su san menene ma wannan abun kuma menene penalty in din suka yi shi don wasu za su ce miki ba mu ma san laifi bane in aka yi kaza to EFCC tana iya kokarin ta wayar da kan mutane muna da program na yara a makaranta muna da integrity club a primary da secondary school muna da zero tolerance club a university sannan muna da EFCC NYSC CDS group duk waɗannan kungiyoyin duk dan mu taimaka ne mu wayar da kan jama'u sannan shi na yaran muna kokarin mu catching din su young wato tun suna ɗanyensu muke son mu kama su saboda kar su samu su fara waɗannan halayen
na'am shin waɗannan shirye-shiryen sun fara kawo sauyi a yakin da kuke
eh zamu iya faɗin cewa wannan program din da muka yi ya haifar da haɗin gwiwa mai ƙarfi akan yaki da matsalar saboda mun samu karbuwa daga wasu stakeholders duk waɗanda suke cikin wannan al'amari da suke so a taimaka kamar iyaye, makarantu, civil society organizations, dukkan mun samu karbuwa da yanzu ma in wasu suna da any taro that deals with cyber crime suna inviting dinmu mu zo mu yi magana akai.
To malama Aisha, shin akwai wani shiri na musamman da kuke dan dawo da martabar Najeriya idan duniya ganin irin barnar da aka tafka?
Me muke yi domin dawo da image in Nigeria on the international stage ko? Zan iya cewa programs ɗin da muke tayi wayar da kan mutane, EFCC suna da programs da yawa na yara, na matasa da kuma wanda muke yi da kungiyoyin fararen hula, saboda mun san cewa shi wannan yakin ba yaki bane da zamu iya yi mu kadai. Muna nigin kowa da kowa ya zamanto yana tare da mu saboda mu ci nasaran wannan yakin. To shi yasa muna wayar da kai sosai. Dama shi mandate din EFCC is to investigate, to prosecute and to prevent. So prevention is shi ne wannan wayar da kan da muke yi. Banda wayar da kai kuma da muke yi, muna tabbatar da dokoki, wato enforcement of extant laws against the crime. So idan muka yi duk abun prevention din nan, muna tarin mutane wa azika da ku yi kaza, suka zo suka ci gaba da yin wannan abun, to dole fa hukumar EFCC za ta tabbatar da dokokin da ke tare da ita. To shine fa zaki ga har an yi arresting mutum, an yi investigating, kuma idan an kama ka baka da gaskiya sai ki ga har an yi convicting mutum.
Madalla kusan kullun dai masana da ke mu'amala da kafofin yanar gizo na ci gaba da jawo hankulan matasa akan su karkata ga hanyoyin samun arziki bisa ka'ida don ci gaba da ba su damammakin gogayya da takwarorin su na kasashen duniya dake kallon su a matsayin kawai an damfara ne ba su da wata basira. To masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan zamu da sa'aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin ni Halima Abdulrauf da shirya kuma na gabatar ke mana fatan alheri mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam
madalla. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Wutar lantarki tana da matukar muhimmanci a rayuwar dan adam saboda tana taka rawa a fannoni daban-daban na rayuwa. A rayuwar yau da kullum, wutar lantarki tana ba da damar amfani da na'urorin gida kamar fanka, firji da sauransu. Kuma tana samar da haske musamman da daddare da hakan ke sauƙaƙa rayuwa. A bangaren ilimi kuwa, wutar lantarki tana baiwa ɗalibai damar karatu cikin haske da kuma amfani da na'urar kwamfuta. Haka kuma a bangaren tattalin arziki, masana'antu da kamfanoni da kuma kasuwanci suna dogara da sarrafa injina da kuma taimakawa wajen bunƙasa ƙananan sana'o'i da masana'antu. Uwa uba a bangaren lafiya, wutar lantarki tana taimakawa wajen aiki da kayan kiwon lafiya kamar na'urar oxygen da ke taimakawa wajen numfashi da kuma injin ɗaukar hoto wato x-ray da kayan gwaje-gwaje da sauransu. Haka kuma asibitoci suna buƙatar wutar lantarki don tabbatar da ceto rayuwa a yayin ayyukan gaggawa. Wannan yasa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna akan irin illoli ko kuma matsaloli da ake samu a bangaren lafiya sakamakon rashin wutar lantarki. A halin da ake ciki yanzu, babban layin wutar lantarki na Najeriya ya sake lalacewa a karo na 12 a cikin shekara nan ta 2024, wanda hakan ke kawo koma baya a dukkan bangarorin nan da muka zayyana a baya, musamman a bangaren lafiya. La'akari da cewa akwai mutane da dama da ke kwanci a asibitoci da kuma jarirai da ke cikin kwalba wato incubator, wanda rashin wutar zai iya zama barazana ga lafiyarsu ko ma rayuwarsu. Kafin mu shiga cikin shirin, bari mu ji daga bakin wasu mutanen da suka buƙaci a saka ya sunansu ko su ko wani nasu ya taba fuskantar wani kalubale ko matsala a asibiti a sakamakon rashin wutar lantarki.
Mahaifiyata ba ta da lafiya, tana fama da ciwon shuga wanda har ya kai tana alluran insulin. So a rashin wutar nan da aka yi na kwanakin nan har ya kai da insulin din ya ɓaci. Alluran insulin din gaskiya yana da matukar tsada.
Ko lokacin da muka taba kai wani dan uwa na asibiti za a yi masa dialysis wato wankin koda. So sakamakon rashin wutar sai an shiga a dauke wuta, sai an shiga a dauke wuta. So haka muka yi hakuri aka sai mu sake dawowa gobe.
Ko shekaran jiya da na je asibiti sakamakon rashin wutar
wata abin da ya kamata a mun a minti 30 haka ko zuwa 20 amma sai da nan wuni asibiti sakamakon ba za su iya sayan PMS ko diesel da su daga generator su yi aiki akan lokaci ba gaskiya ana samun challenges
ana fama da tari ne mun je na asibiti sai likita ya ce a duba shi kawai ya ce riga sa za a yi hoton kirjin nan sai aka dauka wuta
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na kai ran asibiti mun je mun ga likita ya tura mu lab abin da bai wuce minti 40 ba mun kawo shi da saboda rashin wuta
na kawo miji na asibiti da a masa aiki na basir so kuma babu wuta karshe aikin na an yi shi da tota da kuma zai zama an samu damuwa sosai saboda matsalan ba mai yayi tsada
wata da watanni ina fama da ciwon ciki ina fama da wannan ciwon ciki an je gurin likita za a yi scanning da aka je za a yi scanning sai aka dauke wuta
ba matsala ta aifu shine sai aka kai yaron asibiti to yaron kuma ana so a saka shi a incubator incubator kuma bai yi sosai da nepa saboda dalilin rashin nepa nan yaron ma musun ya rayu ba shine amma Allah ya maimako asibitin suna da karamin generator
akwai sakata wanda muka je mu asibiti tana da ciwon zuciya sai muka tarar da likitan ya ce mana mu je mu gurin yin hoto so da muka je mu gurin yin hoto sai aka ce mana ba wuta da aka ce mana ba wuta me muka mu biya 18000 sai muka je muka biya 20000 duk a rashin wuta ya duk ya kawo haka
domin ƙarin bayani kan wannan batu na matsaloli da ake fuskanta bangaren kiwon lafiya sakamakon rashin wutan lantarki muna tare da Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima dake jihar Bauchi likita gare ka
wasu daga cikin manyan illolin rashin wutan lantarki a Najeriya wanda yakan taba fannin kiwon lafiya walalla asibitoci ne ko kuma karantu wanda suke bada ilimi akan fannin kiwon lafiya ko kuma ma'aikata na kiwon lafiya na farko dai a cikin su akan samu matsala na CS ko kuma ce tiyata ma in general wanda gashi a zo ana yi da torchlight wannan kan ya sha faruwa a gurare daban-daban daban walalla an fara yin wannan tiyata din ne da wuta sai a zo a dauke ko kuma da farko ba ma fara yin shi ba da farko sai da zo a ce ala akwai dan karamin generator so yanda kuma tiyata wanda yake daukan awa da awanni ne in generator yana da matsala to ba mu hawki bane zai ya dauke to wannan matsala ne wanda yake jawo mana cikas mutuka akan aiki kuma abu ne wanda gaskiya baya nuna mutunci a tattare da wannan abu da rashin wuta da bi kuma ga wanda suka zo da irin asthma attack din da suke buƙatar oxygen in ya kasance cewa ba a da oxygen na cylinder sai ya zalla oxygen concentrator to wannan oxygen concentrator din nan fa yana buƙatar wuta dan in ba wuta ba zai aiki ba so ko yake nan ga marar lafiyan da yake da matsalan asthma in dai kasance yana buƙatar wannan oxygen din nan wanda kuma a ce asibiti suna da zallan oxygen concentrator ne kuma ba a samu an daga generator ba ko kuma a ce suna da solar a zo a ce an dauke wuta to wannan zai iya janyewa har Allah ya sauki a rasa ran wannan marar lafiya mai asma da muka ce na gaba ga wanda suke da ciwon koda wanda ya kai ga ana buƙatar a yi wankin jini ko kuma wankin koda da ake kira dialysis to shi ma fa dole sai da wuta so wannan wutan kuma in ya kasance babu shi to ba abun mamaki bane a jinkirta yin wannan aiki kuma a zo a fasa yin wannan aiki a wannan ranar wanda kuma marar lafiya na ainihin buƙata a cikin gaggawa wanda suka taba samu kamar a ce hatsari na abun hawa ko kuma wanda suka fado daga bishiya ko wanda suka fado daga wani guri ko wanda suka je suka samu matsalan da ya taba kokolwansu ta fannin hatsari ne so ana buƙata musu hoto na kokolwa so wannan hoto na kokolwa ne kuma dole shi ma sai da wuta ake ana kira shi brain CT scan kenan so in babu wuta to ba yanda zai a ce za a yi irin wannan gwaji so sai kuma ga wanda suke da ciwon suga most of the time kamar yadda muka sani insulin akan sa shi a cikin fridge ne to kuma fridge kun ga da musu sai da wuta ake aiki so wata rana in ya kasance an jima ba a samu wuta ba to wa'annan magunguna ne insulin din nan da suke da matukar tsada za su iya baci ga baki daya sai kuma in muka koma ta fannin jarirai ga musamman preterm ko kuma premature babies ko neonate I mean wanda aka haife su kafin lokacin da ya kamata a ce a haife su akalla sati 37 yayi sama zuwa 38 aka zo aka haife su a sati 30 zuwa 31 wato ana kira su preterm kenan to suna buƙatar a sa su a incubator wannan incubator kuma yana samu shi ne a fanni na jarirai wato special care baby unit kenan so wanda kuma shi ma yana buƙatar ainihin wuta dan ya samu ya ba su dumi da duk wani abin da ya kamata a ce ya ba su na kulawa dan su samu su girma su samu lafiya so abin da yafi muni duk a cikin su shine yayin da a zo a ce iyalin mutum ta aihu wala Allah an mata kare ko kuma ta karo da kanta saboda yanayin girman jaririn a zo ana haska ta da torchlight din waya dan a zo a gyara wannan dinkin nan to wannan asalin mutunci ne kuma wannan ba daraja bane wannan kuma ba kima bane duk da dai ba wai ya canza bane dan a ce an kunna wuta amma dan saboda ta samu lafiya ne dama ake so a yi wannan dinkin amma a zo a ce saboda rashin wuta wani ko wata sun zo suna haska gaban iyalin ka dan a zo a mata dinki saboda an ki a gyara wuta to wannan abu ne gaskiya abun kunya ne kuma abu ne wanda bai kamata a zo a ce an dauke shi ba an bar shi haka sai kuma in muka dawo ta fannin blood bank wato inda ake ajiye jini kenan so duk lokacin da ka ce ajiye jini ka yi tunanin za a zo a ajiye su ne a guri a rufe su ko a tara su a guri a cikin fridge ake ajiye su ko kuma kuma a ce fridge ne a ajiye jini blood bank din kenan inda yake bukatun guri mai sanyi inda yayi ne kasance babu wannan sanyi to jinin lalacewa zai yi so an ga zuwa ce jini ne mutane 50 ko 100 ko 200 suka bayar dan taimakawa sauran al'umma to gabaki daya kamp wannan jinin nan haka ana ji ana gani zai zo ya lalace ga wanda suka zo da tsananin ciwon cikin da ake tunanin hanji ne ya tsage a ko kuma alal misali a wani bayan gida ne gagara yi ko kuma jini yana likin ake tunani ko kuma a zo a ce ciki yayi matukan kumbura wanda ake so a san menene yake faruwa na aiki ne na magani ne ko kuma zai yi akai to dole sai an yi abdominal ultrasound scanning to wannan abdominal ultrasound scanning na dole sai da wuta ake shi to kuma yanzu rashin wutan da ake samu nan ya taka rawa matuka matuka wanda in dai ba an gyara ba to ba za a samu ana irin wannan gwaje-gwajen akan lokaci ba kuma akan kare su kuma uwa uba ga wanda suke zuwa da hatsari wanda suka dan buga kashi ko suka kade ko suka gurde ko kuma kashi su yi kaskasa so yawanci sai x-ray ake sani a to ya extent din wannan fashewan kashin yake ko kuma barnan da yake ko kariyan wanda kuma wannan x-ray din nan kamar da muka sani dole ana bukata shi ma sai da wuta kafa yi shi sai kuma marasa lafiyan da suke zuwa asibiti a zo a ba su gado in aka zo aka ba su musamman lokacin zafi a watan 3 watan 4 watan 5 6 alal misali ana musu gan matukan zafi a wannan lokaci sai zuwa ce babu wuta in babu wuta kuma su ba su shiga net ba su ji zafi suka bude kuma ga sauro su kun ga Allah na tuba mara lafiya ya zo da wani lalura alal misali ya zo yana bukatan kadin jini saboda alal misali ya samu kaman bleeding disorder ko kuma alal misali taibu ne take bukatan kadin jini ko ya zo da matsalan ciwon suga ne ko ya zo da matsalan hawan jinin da yawa ko kuma ya zo da wani problem dai wanda has nothing to do with malaria gashi yana ji yana gani ko kuma tana ji tana gani haka za su iya samu malaria saboda rashin wannan wutan da ba su samu isasshen fanka ko kuma iska a kansu ba not talk of ummutin ko kuma ummutin yana da wani cutan ta in ba kiyaye ba zai iya watsa wa sauran marasa lafiya cuta yawanci rashin isasshen iska a guri in har tishawa yi ne in tari yayi ne kuma ya kasance cewa babu iska da zai fitar da wannan gurin yayi domin a guri ɗaya haka to ba abun mamaki bane zai iya cutar da wanda suke ciwon wannan ɗakin tare da shi ko kuma tare da ita sai kuma finally wanda zai iya tunawa shine su kansu marasa lafiyan da suke zuwa suna so su ga likita musamman a irin asibitoci wanda suke amfani da computer ko kuma asibitocin da suke da lab din da suke amfani da kayan na'urar da suke bukatar wuta to wayannan marasa lafiyan suna ji suna gani haka za su ta jira kan jira kan jira saboda har an fara ganin marar lafiya 1 2 3 an dauke wuta marar lafiya 4 5 6 an dauke wuta marar lafiya 7 8 9 10 an dauke wuta abin da kamata a ce an yi shi a cikin awa 6 sai a zo a yi awa 10 ba samu an biya bukata ba marar lafiya zo karfe 7 din safe zuwa 7 da rabi na safe yana tana zai tafi gida karfe 9 zuwa karfe 10 ina ji ina gani tana ji suna gani har za su iya kaiwa karfe 3 karfe 4 ba tare an gama samun biyan bukata ba marar lafiya gama jikata gama shan wahala wanda kuma duk ya auku ne saboda ganganci da rashin kulawa na wato ainihin wutan lantarki wanda Allah sa a gyara
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki nake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka za mu sallama da ku a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Muslim Bello Katagum ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu huta lafiya
madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi
jama'a barkanku da safiyar Lahadi sunana Rabi Dr. Ayuba Y. Kanta chairman na Kristocin Nigeria Region Jihar Kebbi Nigeria yau zamu yi nasihar Lahadi akan magana ta koyi aikata alheri da nagarta a cikin littafin Annabi Isha'i sura 1:17 tana kira mu cewa mu koyi yin abinda ya kamata mu yi adalci mukare waɗanda aka danne hakukuwansu kamar su marayu da bauraye yanwa babu shakka yau kasar mu tana cikin wani mawuyacin hali na rashin tabbas na rashin yarda da juna abinda ya kawo wannan rashin aikata alheri da kuma aikata adalci yau za ku ga kasar mu ta rabu Allah daya sai iyakan rabuwan kawuna da muka sami kanmu a ciki rabuwan kawuna na addini na kabilanci na kowane iri wannan ba zai kawo mana ci gaba ba abinda muke bukata yau shine duk wanda Allah ya ba su shugabanci su zama masu aikata alheri so domin haka duk wanda Allah ya daura musu wannan haki na shugabanci mu koma ma ubangijin Allah mu koyi aikata alheri da kuma nagarta mu zama mutane masu kyautatawa mu zama mutane masu yin gaskiya gaskiya guda ce idan aka kauce mata dole a dawo mata domin rashin gaskiya sa muka fada a cikin yanayi da muka sami kanmu a yau amma idan muka koma wa Ubangiji Allah mahallacin sama da kasa mai komai mai kowa shi da kansa zai gyara mana duk wanda ya gyara ya sani wanda ya bata ya sani babu wani wanda bai sani idan ya gyara ya sani ba babu wanda kuma bai sani idan ya bata bai sani ba fatan mu shine Ubangiji Allah ya ba mu ikon da zamu yi gyara mai ma'ana yadda kasan mu zamu samu walwala Ubangiji Allah kuma ya sa kuma na da ni'ima Allah Ubangiji ya sa mu kasar mu albarka ya sa mu duk duniya baki da albarka da zaman lafiya zaman lumana nagode
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladies Creation da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.